الشيطان الرجيم من همزه ولفه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد غدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن مماته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakinsa ya kawo yau 26 a watan Safar hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 25 ga watan goma miladiyya 2019 a wannan masallaci Jami'u Sheikh Talha As-Salafi rahmatullahi alaihi wa min cigaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin At-Tajridu As-Sharih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafa babban malami al-allamah al-muhaddis Ahmad ibn Ahmad ibn Abd al-Latif al-Jabidi alayhi rahmatullah, wanda shi ne majlisin mu insha Allah na 47 a cikin wannan littafi. Kuma muna cikin kitabu al-ilmi, za mu tashi babun an yuj'al lin-nisa'i yawman 'ala hilatin fil 'ilm, babun an yuj'al lin-nisa'i yawman 'ala hilatin fil 'ilm, babi je yi batu akan hal yuj'al lin-nisa'i yawman, shin ya halatta a ware mata wata rana ala hidajin a keɓe ita kaɗai ta su ce fil ilmi don ilimi, a ware a makarantar da mata a ce wannan ranar ta mata ce za a makarantar da su wani karatu na ilimi, ya halatta ko bai halatta ba. Tarjamar da Imam al-Bukhari yayi kenan a cikin sahihin sa, kuma Imam al-Zabidi a wannan mukhtasar din nasa ya tabbatar da haka, ya halatta a ware ma mata rana ta musamman domin karantar da su ilimi. Shine abinda za mu gani a cikin babu ko ya halatta ko bai halatta. Tarjama da Imam al-Bukhari yake yi yakan kawo tarjama idan ya ce hal ya sa ki da tambaya, to yana nufin an yi sabani a kan mas'ala ce. Shi kuma walam yatarajjah ladayhi qawlun, ba magana da yin jaya. To sai ya kawo hadisi ya rage na ka kai mai karatu, sai ka kalli hadisin a tabbatar da abinda Imam al-Bukhari ya kawo shi da ta baba, sai ka tabbatar ko kuma ka kore. Wannan haka malaman da suka yi sharhin sahih al-Bukhari suka fahimta, duk inda ka ji Imam al-Bukhari ya yi tambaya, ya yi tarjamar babi, wato ya faɗi taken babi amma sai ya sa shi da siga ta tambaya, to yana nuna cewa Imam al-Bukhari ya ji an yi sabani a kan matsalar, to shi ya sa sai ya sa. شيء وانه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال، فاجعل يوما أو فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه وأمرهن فوعظهن وأمرهن. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. قالت امرأة منهن واثنين، قال واثنين، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يبلغ الحنث. wannan babun kamar yadda muka gani Imam al-Bukhari ya kashi da shi ga tambaya cewa shin ya halatta a sama mata ranar su ta musamman ta karatu a ware su kawai ranar mata ce ashe kenan ajali annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada mata da maza ya karantar da su iyaka mata suna baya maza kuma suna gaba haka tsarin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata suna baya maza kuma suna gaba akhiruhunna haythu akhrahunna Allah haka manzon sun yace ku fassu a baya kamar yadda Allah ya fassu a baya to yanzu nan babin da Imam Bukhari ya kulla mana ya halatta a ware ma mata makarantar su ko a ware musu ranar su da za a karantar da su a masallaci a ce wannan ranar ta mata ce a shirya muhadara a ce to za a yi ma mata muhadara su kadai zalla ko a sa musu wani littafi da za a karantar da su banda maza su kadai sannan wanda zai karantar da su namiji duk waɗannan su ne masailin da suke da alaka da wannan tarjamar da Imam al-Bukhari ya yi ma wannan babu to shi ne kai tsaye sai ya kawo hadisin Sa'ad ibn Malik ibn Sina wato Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sai daga cikin sahabbai masu yawan hadisi qala qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam mata wata rana suka ce ma ba'iki sallallahu alaihi wasallam ghalabana alayka ar-rijal maza sun samu rinjaye akan mu sun kwashe ilimin ka gabaki daya mata suka kawo korafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza sun rinjaye su a wajen samun ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin maza su suka fi zama da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi ganin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a masallaci da kuma abin da ya shafi tafiye-tafiyen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka faj'al lana yawman min nafsi ya ma'aikin Allah ka sanya mana wata rana da kanka kai ka zaɓi ranar min nafsi da kanka kai ka zaɓi ranar fa wa'adahunna yawman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi musu alƙawarin cewa su hada a rana ta kaza laqiyahunna fihi manzo sama sai ya hadu da su a wannan ranar da ya ware musu fa wa'adahunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi wa amarahunna sannan ya umarce su da abinda Allah yake ci فكان فيما قال لهن شيء زمن daga cikin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace musu yi ma min kunna mar'atu ko daga cikin labaran da ya ba su ma min kunna mar'atu babu wata mace daga cikin ku tuqaddimu thalathatan min waladiha da za ta gabatar da ƴaƴa guda uku su rasu kafinta su gabace ta a mutuwa min waladiha daga cikin ƴaƴanta illa kana laha hijaban min an-nar ta ce wannan gabatar wadda ta yi da rasuwar da suka yi kafinta sai ya zama mata sanadiyyar kariya daga shiga wuta a ranar gobe alkiyama qalat imra'atun minhunna sai wata mace daga cikin matan sai ta ce wasnaini ko ƴaƴa biyu ne qala wasnaini annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko ƴaƴa biyu ne وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أو رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أكثر مقاري بمهمنش لم يبلغ الهنسة بس قيمة ينزل ليبا واتو بس بلقبا وانا شين حديث أن الإمام البخاري يكاوشي الإمام الزبيدي رحمة الله عليه كما يتبت التشيعة نفرق أكثر قالة النساء wasu daga cikin mata amma sai aka ce mata wasu mata ne suka wakilce shi suka wakilci sauran mata suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ghalaba alaina ar-rijal mazaje sun samu rinjaye akan mu ba ta sun fi mu ilimi bitabi'atil hal yadda Allah madaukakin sarki ya halicci mace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi da tace ce kamula min ar-rijali kathirun wama kamula min an-nisaa illa qalilat tabi'an halittan namiji Allah ya sa maza da yawa sun samu sun kai battan su wato sun cika sun ba domin a cikin su ake samun bursalai a cikin su ake samun annabawa sannan kuma mafi yawancin malaman duniya a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zalika fadlullah yutihi man yasha a dabi'ar halittar namiji ta bambanta da dabi'ar halittar mace sai ya zama wannan yadda Allah ya kaddara kenan maza su suka fi samun ilimi fiye da mata a kowane fage kowane fage sannan akwai wani sabbi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata ba su da kima ba su da daraja ba a karantar da su karatu ba a neman shawara a wajen su kai su ana mata ba ba ne ƴan adam ne ko ba ƴan adam bane mace tana cikin ƴan adam ko ba ta cikin ƴan adam to zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine ya fito da su ya ba su kima aka ba su haƙoƙa daga cikin haƙoƙan da aka ba mata akwai haƙƙin ta'allumi akwai haƙƙin su koyi karatu wani daga cikin mutanen jahiliyya yana wani baiti yana cewa malin nisa'i walil imalati wal kitabati wal khitaba ce me ya hada mata lil imala me ya hada mata su fito su yi aiki wal kitaba me ya hada mata su yi rubutu me ya hada su da rubutu wal khitaba ya za a ta koya ma mace magana ta iya magana hada lana ولهن منا ان يبتن على الجنابه شي دو waɗannan abubuwan da na littafa mu maza namu ne waɗannan ولهن منا ان يبتن على الجنابه su kawai haƙƙin su shine mu kwanta da su mu sa su janaba shike wannan shine tunanin da ake da shi game da mace fa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo Allah ya aiko shi ya ba su dama suna da daman da za su zo majalisin su zauna amma dabi'ar halittarsu ba ta ba su dama su yi gogoriyo da maza a ce sun iya karatu irin yadda maza suke yin karatu ko da an samu wata mace fara ɗaya za a ganta ya kaɗan ci yanzu misali wannan littafin na Mukhtasar Sahih al-Bukhari ko shi asalin littafin Sahih al-Bukhari akwai riwayat wannan da riwayarsu ta Sahih al-Bukhari ita ce ake ɗaukar ta babba ake jimma mata kuma ita ce Allah madaukakin sarki ya sa ta wanzu a ban kasa har littafin Sahih al-Bukhari ya zo mana akwai mace kwara ɗaya Karimatul Barwaziyya kaga ita kadai ce ruwat na Sahih al-Bukhari wanda suka yi ruwat Sahih al-Bukhari suna da yawan gaske amma ita kadai ce ta zama kallabi tsakanin rawunna a majalisinta malamai suna kiyasta cewa almaziranta da suke zuwa su zauna a majalisinta tana karantar da Sahih al-Bukhari duk bayani sai ya zama dole ana da musammi'ai wanda za ta ci musu musammi'ai musammi'u musammi'un shine kamar yanzu misali babu wannan amsahuwa sai in yi magana sai wani ya faɗa sai wani ya faɗa wani ya faɗa haka ake karantarwa a majalisinta in ita ta faɗa abu to wasu wanda yake kusa da ita sai ya sanar da ƴan baya sannan shi ma wani ya sanar da ya ɗaga murya da ƙarfi haka za a yi har wannan majalisin da jibbai ake littafawa ba dubu ɗaya ba jibbai to kagan ka cire ta ba su da yawa ba su da yawa to wannan yana cikin sababban da ya sa mata suka zama ba su da karatu kamar maza kuma har yanzu abin da yake faruwa ke duk yadda aka ce mata su fito su yi karatu ba za su kai maza ba duk yadda aka ce mata su fito su yi wani ba za su taɓa kai maza ba shi ya sa sahabiya ta zo ta tambayi manzon sama ta ce ya wajaba mace ta je ta ce jihadi manzon sama ya ce jihaduhunna bila qita'a ce su je su yi jihadi amma jihadinsu ba yaƙi a ciki ha wannan jihadi ne ba yaki a cikin sai ce jihadu undal hajj jihadin mata shine su gizi aikin hajji kaga hatta aikin hajji wani aiki ne na wahala ko sai manzo sama ya ce jihadin da mata za su yi shine su gizi aikin hajji mata suna zuwa jihadi a zamanin manzo sama na yaki amma ba a duwa musu su je su yaki su gwabza ai kare jini buri jini ba abinda suke yi an sun je filin jihadi shine akan sa su zama su ne nurses su zama kuma su ne pharmacists su zama likitoci masu ba da magani masu jinya sannan masu kula da marasa lafiya sannan kuma da ba da ruwa da dafa abinci abinda suke ce nan sun je akwai ummu umara nasibatu bint ka'ab radiyallahu anha abinda ya fitar da ita yaki kenan a uhud ta tafi da mijinta da ƴaƴanta guda biyu aikin ta da ta je ta shine taski shayarwa take ba da ruwa take amma daga baya da ta ga yadda yaki ya zama sai ta ma ta afka har ƙarshe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ga yadda take yaki sai da aka ji mata ciwo daidai guda 12 a wata ruwaya aka ce guda 13 kamar yadda Imam Zahabi ya kace sai wa alamin nubala ciwo ɗaya biyu uku har 13 ko 12 manzon sama ya ga ana yaki ba ta da garkuwa abinda ake sawa domin kare kai annan sama gashi nan yana zaune an ji masa ciwo sai ya ga wani mutum yana rugawa da gudu shi kuma yana da garkuwa manzon sama ya ce aji garkuwa ta ba wanda yake da yaki wanda yake yaki sai wurgi daga kuwarsa maza sama ya ce ummu umara ta je ta dauki wannan garkuwa to kaga shine wannan so da ɗabi'a halittar mata ita ce ta sa su yadda Allah ya halice su ba za su yi wannan guguriyar da maza suke yi wani abun ban sha'awa shine hatta waɗanda ba musulmai ba masu hankali sun tabbatar da haka a Alexis Tarek wani marubuci ne ɗan ƙasar Faransa ya faɗa a cikin littafinsa Al-Insan Zairikal Majhu a ciki yana magana akan yadda masu kimiyya ya ce ba ɗan adam suke da hidima ba kuma shi masanin kimiyya domin ya karɓi kyauta ta Nobel Prize kyautar da ake bada ta duniya wadda ake bada ta duniya a kwarewa abinda ya shafi rubuce-rubucen adabi da abinda ya shafi kimiyya da kere-kere to ya karɓi wannan kyautar tun wajen 1940 da wani abu sai da kai rubuta littafin Man the Unknown Al-Insan Zalikal Majhu a ciki yana batu akan mutanen da suke cewa sai mace ta zama kamar namiji yace to tabbas sun jahilci wace ce ake ce mata mace ya faɗi abubuwa hatta kwakwalwar mace sai da ya faɗi yadda kwakwalwar mace take da bambancin kwakwalwar mace da kwakwalwar namiji da yadda jikin namiji yake da yadda jikin mace take yake a ciki yake faɗin wata magana mai ban sha'awa yake cewa asalin abin da Allah ya halicci mace ta yi in mutum ya tsaya ya kalli kira halittarta ya halicce ta ne domin ta yi reno shine babban aikinta in akwai wani abu da mace za ta yi to zai zama tabi'i ne bayan reno kuma wannan renon da suke rena shine babban aiki dole ne ke cikin zama shugaban kasa alhali sanki zai zama shugaban kasa sai za ta yi shugaban kasa sai za a ce kai ki zama shugaban kasa danki zai zama gwamna me ki ce kin zama gwamniya haji sunan ma gwamniya in ba haka ake cewa to shine wannan yake cewa hatta kirjin mace da Allah ya halitta in ka tsaya ka kalla za ka ga Allah ya halitta shi ne dan tayi ido bayan ta wani marubuci yana cewa da za a ɗauko ɗan jariri a domin namiji ya goya shi to zai ji kamar bayan kada aka ɗora shi amma idan da za a samu ta yarinya ƴar budurwa ko ƙwaila wacce bata balaga ba ma sai ta goya jinjiri to zai ji kawai kamar an sa shi ne akan wata katifa mai laushi amma da ƙato namiji zai zo ya goya shi to zai ji kamar yana bayan kada ne ko zai ji wani gwangwarangwa to shine wannan sai ka mata suka zo suka ce ya ma'aikin Allah maza sun rinjaye mu sun fi mu ilimi
ilimin da ka zo da shi sun kwashi a cikin mutanen da aka tabbatar da sun haddace alqur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai mata kirgagu ne a cikin mata kirgagu ne mata ba su da yawa amma maza fa ba za ka iya kirga su masu riwayar hadisi in ka kawo a cikin waɗanda suka fi kowa yawan riwaya su bakwai mace ɗaya ce a cikinsu nana aisha radiyallahu anha an goye sunanta ne boyewa aka yi ba boyewa aka yi ba an faɗi waɗanda suke nan ne kaga wannan in ka koma masana alqur'ani ba masana tafsirin alqur'ani a cikin sahabbai gabaki dai babu makarantar mace ko kwara daya muna da madarisu tafsiri a cikin sahabbai makarantun sahabbai akwai madrasatul makka akwai madrasatul madina akwai madrasatul kufa duka wanda suka rika waɗannan makarantun ibnu abbas ibnu mas'ud ubay ibn ka'ab dukkanin su kaga maza ne ba mace a ciki kaga nan maza ba mata sun tabbatar da haka suka ce maza sun rinjaye mu akan iliminka iliminka da ka zo da Allah ya baka ka zo ka karanta to maza sun fi kwashewa da yawa fiye da saboda haka sai suka ce ma manzo Allah sai sama maza sama ya ware musu rana guda idan ka maza sama ya ce to shi ke kaga daga nan za mu fahimci cewa ashe ya halatta kenan a ware ma mata rana ta musamman da za a karantar da su ya halatta so da ka maza sama ya ware musu rana aka sa musu ranar da za ta zuwa ta mata ce kawai musamman sannan ya halatta a shirya muhadara a ce muhadaran mata ce sannan ya halatta a sa wani littafi a ce za a karantar da mata zallar mata sannan ya halatta a buɗe makaranta a ce wannan makarantar mata ce gashi manzo Allah sama yayi haka fa wa'azahunna wa amarahunna annabi sama ya musu yarka musu wa'azi a cikin waɗannan a wannan ranar da ya ware sannan wa amarahunna sannan ya rika umurta su da abinda Allah ya ce su yi kuma yana hana su abinda Allah madaukakin sarki ya ce su bai kenan shi ke waccan babin da Imam al-Bukhari ya kulla da sigar tambaya hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun 'ala hilatin fil 'ilmi kenan mun samu amsa cewa ya halatta wanda ya ja ko shi a ce shi kuma ya kawo hujjar sa yanzu an fita daga sabani tun daga hadisi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi to shi ke daga cikin abin da manzon sama ya karantar da su yace ma min kunna ra'atun babu wata mace daga cikin ku da za ta gabatar ku kaddimu talatatan min waladiha da za a ce ƴaƴanta guda uku sun rasu kafin kita الرواية أبو هريرة لم يبلغ الحنسة بس بلغ با شرعين كينا بس قيلوك تنزا تتعقوك على الهكيبة بس قيلوك تنزا أكربو تامس لا دفوز نبي بخنا لن يعرف إلا كان لها إجابة من الله فاشيسي ونن أبو رسوة تسوكي تعفنت تازم متى سندية بذات الشدوم تبا kaga shine wannan wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzon Allah sama inni uqubu ta ce ya ma'aikin Allah ni kamar agara nake ba nama a tare da ni tana siffanta kansa cewa la yahyaji walad ta'ana wabi suke mutuwa suke sai manzon sama ya ce latti bi uqubi ai ke ba agara ba ce agara ita ce wadda ya'yanta ba su mutu ba ko kwara daya sai mu zama mai mata irin wannan bishara cewa babu wata mace da ya'yanta uku za su rasu kafin ita ba su balaga ba face sai waɗannan ya'yan sun zama sanadiyyar shigar ta aljanna akwai riwaya a cikin sahih al-bukhari a cikin kitabul janaiz da tazo manzo sai ce fatahtasibuhu فتحتسبهم أي تطلب بهم أجرا من الله ده شرعن ده آئن سقمتو شيء ده شيء يا الله ما دوك تنزل فيك ساس زمام الله ده بكي إيهو ببكي حيانيا ببكي قواقوا ببكي دعوى الجاهلية ده to za su musu nadiyar shigarta aljanna kuma sanadiyar kare ta daga shiga wuta. To anan mata kai ake nufi a hadisi sun zo har da maza. Hadisi sahihai sun zo sun tabbata manzon sallama yace ana gobe alkiyama irin waɗannan kananan yaran da suka riga iyayensu mutuwa za a ce su tafi aljanna. Sun ce ya Allah madaukakin sarki ka mana alfarma. Sai Allah ya ce su alfarma kuke ne ba su ce ya Allah muna so mu taho da iyayenmu mu tafi tare da su aljanna. Sai a ce kowa daga cikin su yaje ya taho da ƴaƴan shi da iyayen shi domin ya tafi aljanna tare da su. Kaga ashe ba mata kawai ba har da maza. Amma nan maza kuma tunda karatun su yake musu karatun su ne na musamman ba namiji a ciki. To shine sai maza sun yace ma min kunna ba'atun babu wata mace daga cikin mu. تقدم ثلاثة من ولدها بآئن تبدا أخذ ذات جباتي تسمت كافنك وخاذ أخذ أنا ننسي وتماتا رواية تازو تشي أم سليت ما مرعنا رضي الله عنهما سيتشي واثنين كو آياديو أخي رواية تازو دا واثنتين واثنتين تابتاكا لثلاثة كنتين ta ce wasna sai ne aka sa su a matsayin kaman mata ko biyu ne maza su ne ce wasnai ne a wacce ruwaya wasna sai ko ya biyu ne maza ko mata da sharatin lam yablughu al-hinta ba su kai matsayin jini biyu su balaga ba za su zama kariya daga shiga wuta ga iyayensu kaga wannan ce wannan ita ce fa'ida. Akwai riwaya da ta zo aka samu ziyada cewa walau wa'idan ko da ɗaya ne aka ce mun sume ce walau wa'idan amma riwaya ce da bata inganta ba so daga biyu uku zuwa sama su ne ake magana kansu. So daga cikin hadisin yana karantar da mu jawazu takhsisi yawmin linnita fil ilm ya halatta a ware ma mata wata rana ta musamman domin a karantar da su ilimi. Fiqhu na biyu istinbati na biyu kenan jawazu ta'limi ar-rajul nisaa ya halatta namiji ya karantar da mata domin nan ba khususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace. Sahabbai sun ci gaba da yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ana gane khususiyya ko dai bi qarina lafziyya ko bi qarina haliyya ana gane wannan abin ya ce banci annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko dai ta hanyar a ga wata alama wacce take ta lafazi. Allah ta'ala ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin khalisatan laka min dunil mu'minin wannan kai kadai aka ba banda sauran mu'minai kaga yanzu wani zai shiga wani ba zai shiga ba. A game da ne a game da halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri matan da suka wuce hudu wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haramun ne ya tara mata a lokaci daya fiye da hudu duk matan ko musulunta yayi za a ce to ya zaba hudu waɗanda suka mishi sauran kuma ya take su ba neman rigima shi kenan sai musu qura'a matata na take a dai takaddar dai takadda aure sai takadda take shi ce wanda zai su dauko aure to mata shi ce dama guda hudu ya yanka takaddin wanda ta je ta dauko saki shi ce kaga zai musu du'a kuma an zama ta za'u bil huquq ana ku shine wannan wanda fikru ne ya halasta namiji ya karantar da mata sannan zai yi yiwuwa a samu khususiyya da qarina haliyya abu abu yazo ba a ce annabi sama kawai yake banta ba amma kuma sai a ga fassarar da sahabbai suka ma waɗannan nasosan bayan manzon sama ba a sake samun wani ya yi irin wannan aikin ba kamin zana da ana da qarina haliyya alama ta hali ta nuna cewa wannan abun ya keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai banda sauran masu imani. To anan ba wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da karantar da mata so daga kenan ya halatta namiji ya karantar da mata da ka'idoji na shari'a da dokoki na shari'a da yadda ya kamata ya shiga da yadda ya kamata ya mu'amala da su duk waɗannan suna nan littafai da malamai suka riga suka yi bayani a kansu. sannan hadisin yana karantar da mu tsari a karantarwa, tsari a karantarwa da kuma tsara alkawari na malamai. Duk malamin da ya ce zai karantar da mutane ya sa musu lokaci, to kai ya saba, sannan su ma ɗaliban kansu saba, domin gashi nan fawa'adahunna yawman laqiyahunna fi, manzon sama ya musu alkawarin wata rana kuma ya rika haduwa da su a wannan ranar. Sanaka wannan fikihu ne mai mahimmanci, sannan kuma daga cikin fikihun hadisin anna ta'lima ghadhuhu alwa'iz, babban manufar karantarwa ita ce wa'azi, shi kuma alwa'iz yakunu li islahin nas, ana yin wa'azi ne don a gyara mutane. Shi yasa karatun da za a zo a yi shi kawai shi kenan ya zama karatun aku, kawai a karanta fassara, amma baya tasiri a aqidar mutane, baya tasiri a dabi'arsu, baya tasiri a sulukinsu, baya tasiri a ibadarsu. Ga yi za a yi ta karatun, a yi ta karanta hadisai, amma duk komai nasu ya saba ma hadisan, hadisan sun yi gaba su kuma sun yamma, wannan karatun ya zama karatun fitina. Da wanda yake karantarwa da waɗanda ake karantarwa ya zama musu fitina. Babban manufar karatu a yi wa'azi, wa'azi kuma manufarta ita ce gyara halayyar mutane, alaƙarsu da Allah maɗaukakin sarki da alaƙarsu a tsakanin junansu. Ya zama duk lokacin da aka yi karatu ka zo ka binciki kanka, wannan karatun wani tasiri ya min, in kai tsaye kai aka yi ma karatun wani abu ne da ya shafi ka kai a kan kanka, to ka gyara. Idan abin ya shafi gidanka, iyalanka, ka je ka sa su gyara. In ya shafi ƴaƴanka, ka sa su gyara. An yi karatu kan hijabi, matar ka ba ta sa hijab, daga nan sai ka je ka sa ta riga sa hijabi. An yi karatu kan ƙarya, ƙarya ba ta halasta ba, ni na san ina ƙarya ko wani ya san ina ƙarya, sai mu daina. In akwai wani haƙƙi da muke tauyewa na Allah ko na bayin Allah, aka yi karatu a kansa, to daga nan sai mu je mu maida waɗannan haƙoƙa. Wannan fa'ida shi nan fawa azahunna wa abaghunna, manzon sama ya musu wa'azi kuma ya umarce su. Kun gane? Sannan nan da aka ce wa abaghunna ziddul amrin nahi, a nan da aka ce wa abaghunna wa nahahunna kuma, ya umarce su kuma ya hana su. Domin madarar shari'a ta Islamiyya ta'ala lafzaini if'al wa la taf'al, shari'ar musulunci da baki ɗayan ta aiki biyu ne, yi kanka ne, yi ma ya tuna ma ya gamu, me za a yi me ba za a yi ba, shi ne shari'a. Sannan hadisin ya karantar da mu cewa ƴaƴa da suka mutu kafin iyayensu suna ceton ƴaƴansu, iyayen nasu in dai ba su balaga ba, amma da sharaɗin iyayen su ɗauki wannan jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya musu yadda da ita, su jure ba su yi hauka ba, ba su yi abubuwa na hargido ba, ba su yi abubuwa na abin nan hauragiya ba. Sannan me ya sa Allah maɗaukakin sarki ya mai iyaye wannan sakamakon? Saboda yadda Allah maɗaukakin sarki yake jarrabar mutum da son ƴaƴa. Innama amwalukum auladukum fitnatu, manzon sama ya ce innal walada majbalatun mabkhalatun mahzanatun, da yakan zama ma mutum abu uku, mabkhala saboda tsananin san shi da yake zai zama maruwaci, an ce a bada sadaka sai ya kalli ƴaƴan shi, to yanzu me zai ban musu in ya bada? Kaga mabkhala ce, bana sa uba ya ruwa. Sannan majbana, ɗana sa uba ya zama rago katashi, in aka ce a zo a tafi jihadi sai kalli ƴaƴan su zai mace da kuka, ce yanzu idan na tafi aka kashe su zai fi kula da su? Kaga majbana ce. Sannan ne mahzana, ɗana sa mutum damuwa idan mutum ya rasa shi, kaga mahzana ce. Sannan daga cikin ma'anar mahzana, in aka taɓa shi za ka ji baka ji daɗi ba, wani ya zo ya tangara ɗanka a gaban ka ya daska mai mani, sai ka ji wani, sai ka ji kaman zuciyarka. Shi yasa Laraba idan suka tafi za su fanta ɗa sai su ce mishi faldatul kabij, faldatul kabij, faldatul kabij, wai wato dan ka wani wata hantarka hanta sun san hanta ne to wai dan ka wani yanki ne na hanta aka gutsu wai zai ji a yanki hantar shi to suna daukar da amma sai su ce masa faldatul kaf falda wani dan wani yanki ne na hantar mutum lokacin da al-imam al-jawzi rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin sa da ya rubuta akan ɗansa Abul Qasim Ali 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 shi ne sai ya sa masa suna laftatul kabid fi nasihatil walad laftatul kabid lafta nan yana nufin jawo hankalin hanta shi cewa ma kawai dan nashi ne hantar ta shiga baki da shine laftatul kabid jawo hankalin hanta shi nasihatul walad a wajen yi mata nasiha ya rubuta littafin karshe to shi yasa akai ba iyaye wannan sakamakon iyayen da suka jure suka yadda game da jarabawa wa gasa ƴaƴansu to sakamakon da Allah zai musu shine ƴaƴansu zaman musulmi salafan wa faratan ila aljanna zaman musu magabata su za su je su musu tanaji su share musu fage su shirya musu hanyar shiga aljanna idan an tafi ranar gobe alkiyama Allah zai ce ai ƴan kanana ya gane ba ku taba dubi ba ku tafi aljanna ba hisabi akan su ba hisabi akan kananan yara saboda su ne rufi alqalamu anhu ba alqalami na rubuta lada ko dinibi a kansu sai da kace Allah ya ce mustafa aljanna sai ce ya Allah madaukaki sai amana alfarma Allah ya ce wata alfarma kuke so huwa a'lamu bitilka alfarma minhu Allah ya ce sanin alfarma ko shikenan sai su ce ai suna so a ba su iyayensu sai Allah ya ce su je su tafi da iyayensu sai su ce da iyayensu zuwa aljanna Allah ya ce mace to wannan hadisin kenan ya raba gaddama cewa ya halatta a karantar da mata karatu a ware musu ranar su ta musamman a ce yawmun nisa'i fi ta'lim ya halatta a ce wannan ranar ta mata ce kun gane mata karantar da su ba karamin gyara al'umma yake kuma karatun mata yana da albarka yanzu da za a zo a ce yadda a masallacin da yake yanzu a ce mata ne sai in yi karatu kan yi wa'azi a kan sadaka misali ana gama masallacin shi to kowa ya tara ma masallacin nan naira kaza muke son mu tara in ba mu samu abin da muka rubuta sai mu samu fiye da rabi amma maza Allah shirye mu mata za su ji daɗin wannan karatun mu aka mana yin wannan zai mai muku shi ne yin wannan to karatun mata yana da albarka matuka tsakani da Allah wani dan uwa mai da'awa ya ce min duk karatun da ake ma mata ba yi da amfani kaza kaza matar shi ce ta kunna mishi wata lamba a gida shi a duk karatun da ake bai da amfani sai na ce to Allah ya mutu mala akar makalla ina ba da shawarar da Allah a rufe makarantu na wata uku duk inda ake karatun matan aure a daina yi ka gani ba za ka shiga gidanka ba za ka shiga gidanka ba gidanka ba zai shigo ba komai rikicewa zai amma wannan karatun da ake musu shi ne yake lallasa zukatansu shi yasa daga cikin karatu mai muhimmanci ga mata a ga karanta musu ahadithul riqaq ar-raqa'iq ababan da ke sa zukata su laushi abubuwan wa'azi in ana musu sai ka tana ta kuka duk yadda zuciyar mata ta kai ga kirkashewa idan ana jawo ayoyi ana jawo hadisai ana bayanin dan muta da kuma tanadin da aka ma yan aljanna sai ka ga zukatun su na laushi sai ka ga dabi'un su na canza saboda tabbas karatun mata ba karamin tasiri yake shi ba Allah ya ce babu man sami'a shay'an taraja'a fihi hatta ya'rifa babi da zai yi batu akan man sami'a shay'an wanda ya ji wani abu malamin sa ya faɗa taraja'a fihi shi ya dan ja da malamin ya dan maimaita abu ya ci hanya ko kuma ya ce malam haka shine muraja'a din anan hatta ya arifa hu hayya gani ba yayi bane dan jayayya a ayayi ne domin a ƙara fito masa da abin fili Allah ya fata ma da haka yake ko kuma ya dauko wani abu da yake ganin ya ci karo da wancan yake to Allah ya fata ma da ya kaza ba shine abin da ya faru da al-Imam Masruq Masruq ibn al-Ajda Masruq ibn al-Ajda rahmatullahi alayhi babban tabi'i almajirin da na'ishin yazo da na'ishin radiyallahu anha tana bayani kan wani abu da ya shafi imani shi ce nan shi ya ji abin ya masa wasu ayoyi ne a cikin alqur'ani yake ganin nana shi ta yi bayani kan su daga ciki akwai nana shi take bayanin cewa annabawa bai ga Allah ba shi manzon sama bai ga Allah ba shi ya ce ya ummul mu'mini ba ja da ke zan yi ba to ya za ki da wala qadra ahu bil ufuqil mubin sannan ya za ki da wala qadra ahu najlatan uqa sai da ya shimfiɗa ya ce ba ja ne mai ciki amma ya zame da wannan kin ce bai ga Allah ba gashi can Allah yana cewa wala qadra ahu bil ufuqil mubin haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya ganshi ra'ahu ya ganshi bil ufuqil mubin asasannin sararin samaniya mubin kuma a balo balo sannan kuma ya zaki da wala qadra ahu ya ganshi najlatan ukhra wata sauka ta daban sai na na ce sai da yamma cikin kuda ce ba ja nake da ke ba ya zai a ce tabi'i ya ja da sahabiya sahabiyan ma ba wai ko ta sahabiya ba ummul mu'minin a cikin sahabbai ma maza ma na zuwa wajen nana Aisha radiyallahu anha to kage ita ma a cikin sahabbai daban take tana cikin matan da suka zama daban ta kuma maza da yawa tana zaune tana ɗakin ta ga ɗakin ta sai ta ji Ibn Umar Ibn Abbas Abu Hurairah sun ba da hadisi sai ta zo sai ta ce musu in an gama sai ta kira shi ta ce kai ka ce kaza kaza ba haka ba ne ce ka yi kuskure ba haka kaza yake to kaga Masruq ibn al-Ajda sai da ya masa shimfiɗa kaga shine faraja to shine sai ta ce masa a'a ai ra'ahu din nan duka huhu din nan ya'udu ila al-malak jibra'il malaika jibril manzo sama yake shine sai ta jawo masa hadisi tace annabi tace duk wanda yayi abubuwa uku duk wanda yayi ce ya fade su faqad a'zama 'ala Allah al-firyata ya kirkato wa qalya yayi ma Allah daga ciki duk wanda yace muku annabi sama ya ga Allah to yayi ƙarya kuma ƙaryar babba shine kaga sai ta fassara masa ya halasta idan malamin ya jawabi ya karantar da wani karatu baka gane ba to ya halasta ka masa muraja'a amma wace irin muraja'a da ladabi amma idan muraja'ar ta jace ya ja kai ma ka ja kuma kina ma ka nu kana ta bawuri kana nuna kai ma kai bincike fa huwa rajul mu'azza rajul shi Abdurrahman akai Abu Salama ibn Abdurrahman Abu Salama tabi'i ne alban gidan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf almajirin ibn Abbas ne almajirin sahabbai da yawa ne al-Imam az-Zuhri ya tambaye shi yace a'a wai ana gafata malam ya akai hadisan ka ba su da yawa ilimin ka bai da yawa daga Ibn Abbas shi ce wallahi kuntu uraji yace Ibn Abbas in yazo yana magana ja da shi nake shi yasa ilimi na bai da yawa a wajen sa ko Ibn Abbas ya niyya ya karanta da ni tun da tun jayayya nake da shi sai karanta da kaga wannan aibin shi shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo mana shi anan cewa ya halatta amma da ba da nufin me ba da nufin jayayya ba hatta ya arifahu kai ne dan ka gane ba kai bane dan ka da shi yasa sai ka dan ce to malam ya kaza ba kaga muraja'a shi muraja'a shi ne in faɗi kai ma ka faɗi shi ne sai al-Imam al-Bukhari sai kawo hadisi al-Imam az-Zabidi kuma ya kawo shi anan Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
من حسب أذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا كثيرا؟ فقال إنما ذلك الأرض ولكن من نوسش الحساب يحلك. دقنا عائشة رضي الله عنها تشير النبي صلى الله عليه وسلم يناشي ومن حسب أذب دون دعك مسجد جكيتي أمس أذاب دون دعك مسجد حساج سوشي أمس أذاب. قال من حوسب أذب حوسب من الفتاة دون دعك مسجد جكيتي أي شيء فعديد لا يأذبين سنة جكيته أذبين شيء حقنا نايش تفهمت من حسب أذب ثم من دعك مسجد جكيتي أمس أذاب. قالت عائشة لنا شيء وتجاني شيئين شيئين مراجعة عن نفسه شيئين راجعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت سيدة شعوة ليس يقول الله عز وجل أشيبا ألا ينا شيء وابا فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا دون دع أكباش للتاف نجا حسن كهنم دابا فسوف دسن يحاسب ذا أمس بالشكين حسابا يسيرا بالشكين ديك من فوقي kome kenan yanzu nan gashi an ce man husiba uzib duk wanda za a masa hisabi duk wanda aka masa hisabi sai an masa azaba nan kuma yana cewa sofa yuhasabu hisaban yasiha. Akwai cin karo tsakanin hadisin manzon sama kenan da alqur'ani ga manzon sama yana magana kuma shi ake so kanma da alqur'ani nana Aisha radiyallahu anha ba ta gane ba sai ta tambayi manzon Allah sallama kaga anan kaman tana ne tana masa ja to ya zakai da aya fa qala ya musulma ce dalika al'aqd abinda ake nufi da al-kisabu yasir shine al'aqd abu jigoma da mutum aikin sa anuna masa shine al-kisabu yasir sace a aikin ka gashi kaza shi aljanna amma bincike ba musu bincike ba inda za ka fahimci haka ka zo airport shi kenan gaban ka na faduwa kila kayanka sun wuce kilo kana zuwa shi kenan sai kawai sai ka hango wani ashe wani immigration sun wancan kasar ya tanka wata kasa kake ko kuma ce ma a nan airport din Najeriya ko cikin ma'aikatan menene gidan ma'aikatan filin jirgin sama kawai ashe wani ya tanka yana ganin ka shi ke na zizo wani koyi wadda sunanka da na girmawa koyi ce ma doctor koyi ce ma professor koyi ce ma engineer koyi ce halaga mata mana koyi ce ranka yadda da koyi ce labari kaza ka zo ne wace kasa za ka tafi sai ka faɗa kasar shi ina kayanka su ce ana zuwa wajen kayan ka kawai sai ya rike kayan yana zuwa sai ya ji wajen awo sai ce a wuce da waɗannan kayan ka sai su ne waɗannan ko ce ye aka ɗago kayan sai a wuce da su to shine ma'anar al-hisabul yasir Allah ka bada haka kawai za a zo da ayyukan mutum sai ya ce kaga ayyukan ku ce aljanna to shine al-hisabul yasir da fassaran manzon sama al-ard kenan al-ard za a bujiro da ayyukan mutum a nuna mishi sai ya ce kawai ya wuce amma hisabi uzu billahi to shine manzon yake cewa man dusiba uzu shine sai an dauko ya kai sallah azhar daga ranar da ka balaga sai a dauko sallar ka ai ta sa ta awo mutum ba zai sha ba ya kai ma iyayenka biyayya ya kai zama da makwabtanka duka a rike dauko ɗaya bayan ɗaya ƙarya nawa kai tunda ka balaga har ranar da ka mutu gulma nawa kai wallahi mutum ba zai sha ba shine nan man husi ba uzzi duk mutumin da aka kamshi bincike aka kamshi bincike ai da hajirat shakki ya fara maka littafin littafi aka kai matsayin ina allura to kai ka san sai sai a rubuta maka haka ne ko ba haka bane ina allura na kaza ina sai an zo inda ba ka da shi ana nan na flat number kana da shi ina kaza kaza can aka zo na ai baka ma sa seat belt ba aji dai ko kudin seat belt dubu
kaji daya fito ku kanana ina kaza ina fayi tsingusha shi a duba
babu
uzzi amma kana zuwa shi kenan kawai sai suka ganka suka kalla sai aka kalla aka kalla ya ka kalla ya kalla sai shi ce kawuce ku al'ardu kenan walakin man nukisha al-hisaba yahliku tun mutumin da sai da nukishi abinda ake ce ma an-naqsh an nukish munaqasha daga an-naqsh ne abinda suke ce mishi an-naqsh shine al-ikhraj a fitar da abu to duk wanda aka yi ta fito mishi da laifukan shi aka yi ta fito mishi da aikin sa wallahi yahliku sai ya halaka shine wannan sai da lokacin da kake addu'a a kaka cikin sallah a kaka ta biya karshe kake cewa Allahumma hasibni hisaban yasiran kana nufin me kenan al-ardu kaw Allah ka bujiro da aiki na kai kace in wuce shike amma a ce sai amma ka dikin 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 to ba za ka sha sai an gano wani abin da kai na saban Allah ko wani abin da ya wajaba kai ba kai ba wanda kuma zai sa a ce to za ka tafi gidan wuta na lokaci shine wannan so da kai ya halatta a tattauna da malami a bujiro mishi abin da ake ganin kaman ya ci karo domin malami yayi bayani wannan hadisi yana da girman sha'ani sosai fikihun farko da yake karanta da mu shine ya halatta kenan ayi muraja'a ga malami wato malami ya faɗi kuma a faɗa da niyyar mai neman ganewa sannan na biyu hadisin yana karanta da mu muhimmancin bujiro da shubha ga malami idan akwai wani abu da yake ma ɗalibi kai kai a zuciyar shi bai gane ba to ba wanda zai gane da shi ba malamin ba ya bujiro da shi ya masa bayani wannan ya fitar da daga cikin magabata da yawa da shiga kungiyoyin bata kawo abu zuwa ga malami abinda ake gani yana da rikici ko yana da rikitarwa sai shi malamin yayi bayani ya ce ai kaza ne abu kaza kuskure ne ko abu kaza daidai sannan wannan yana nuna mana cewa babu cin karo tsakanin alkur'ani da sunnan manzon Allah su saba ko kwara daya ba wani hadisi kwara daya ingantacce da ya ci karo da alkur'ani mai girma babu shi yasa tun can da malaman mu suka yi rubuce-rubuce akan kiran wannan Imam Ibn Qutaybah ad-Dinwari yana da littafin sa da ya rubuta ta'wil mukhtalifil hadith sannan kuma yana da littafin sa ta'wil mushkilil Qur'an ayoyin da wasu suke dauka su hada su ga sun yi tocin da wasu hadisai wai suna ganin sun ci karo shine Imam Ibn Qutaybah ad-Dinwari ya bada amsa cewa babu cin karo a tsakanin su sannan al-Imam al-Tahawi rahmatullahi alayhi yana da littafin sa Qatu ya bin Ibn Qutaybah ad-Dinwari mujallada shi ma ya rubuta nasa sha masa suna mushkilul ata to da haka wannan yana da tasiri matuƙa sannan hadisin yana karantar da mu ashe hisabi alahira al-hisabu al-yasir shine ne shine al-aqd kawai abu jiroma da mutum ayyukan da sai a ce ya wuce amma munaqashatul hisab shi kuma shine mai ai ma mutum dikin dikin a dau abu daya bayan daya a ce sai an yi ma mutum dikin a kan sannan kuma hadisin yana karantar da mu tafsirul qur'an bis sunna al-qur'an a dauko a fassara shi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suna cewa shine mataki na biyu na tafsir أفسر القرآن دع القرآن أفسر القرآن دع سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنن وننا كرن تدمو بايا كما تامتين يتي توزي توسع القرآن دع كنت قوي أفسر هذا الحا أبن دوال الباني رحمة الله عليك يربط يربط أنت رمى اللتاف سوان دع أسلي محاضرة شيء دع أخشت قطر منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها في القرآن بيان مطعن سنر من ذا الله سمع مسلم شيء دقوم الشيء وأبا وانت ذي وداتية شيء قرآني كوي في ريكي ويشي لك آل قاتوني ما غنشي ده حديث دم تمن ليسا مكانش وانت يا بس sannan wannan yana karantar da mu kaffa-kaffa game da fassara al-Qur'ani kawai bi mujarradi ma'rifati al-lugha kawai dan mutum ya san larabci sai zai ce ai bari ya dauki al-Qur'ani ya fassara ba larabcin ba ni wajiba kuma sannan ka zo ka ce za ka karantar da al-Qur'ani za ka kai kawa za ka baka bukatar malam annabi sama ya maka fassara larabcin ba ni wajiba ko larabcin da Husaini ko da larabcin abin da Khalil Mitran ko larabcin mai ziyada haga ba shi bane saboda ka dole mutum yana bukatar ya koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sanin tafsirin al-Qur'ani ya sahabbai da kansu suna koma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya gane da mu Allah ya kara mana basira Allah mana ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya kawo mana da fitino wannan tashi tashin hankula da suke faruwa a wurare da yawa a wannan yanki namu na wannan kasa Allah ya yi mana Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon su kamar da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasar mu ya Allah ka kama hannun maballata daga cikin mu ya Allah madaukakin sarki ka hana su banna ya Allah ka sa su zama mutanen kirki ka shiryar da su sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.